Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne Hantsin ne ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da halal da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ma a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masaron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabu Mamaliyu ne ke farin cikin jan akalan shirin.
So adadin yawan wannan kaya da muka kama miliyan 607 da 717 da naira 535.
Controller na custom mai kula da shiya ta daya Muhammad Uba Garba kan kayayyaki da suka kama Usman Amir Kabara zai gabatar da shirin na kasa ba kasa ba. Za ku jira rahotanni ko sharhin da wasu jaridun kasar Ghana suka yi a mako, sannan mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mu. Shi hali yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Masuare assalamu alaikum. Jaridar Washington Post da ake bugawa a nan birnin Washington DC ta buga labarin cewa kwamiti na musamman da ke binciken shirin da ake tuhumar Rasha da yi a zaben Amurka na shekarar 2016 zai fara da binciken sa, ya da har da binciken shugaba Donald Trump akan yiwuwar ko ya nemi kawo cikas ga hana binciken daya daga cikin makarabar sa. Jaridar ta bada misali da wasu jami'ai biyar da suka hada da babban daraktan tattara bayanan sirri Don Cost da jami'in hukumar leken asiri Chief Mike Rogers da tsohon mukaddashin hukumar tsaro Richard Legwet. Dukansu sun amince su bada ba a siga ga kwamitin binciken da Robert Mueller ke jagoranta. Yanzu haka dai Mueller na duba yiwuwar ko tawagar campaign na shugaba Trump da kasar Rasha sun yi yunkurin yin shishigi ga zaben shugaban kasar Amurka wanda aka yi a bara, ko kuma dai wani abu masu kama da haka. Da wani gefen kuma asibitin da ke yi wa dan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Republican da aka raba jiya Laraba jinya ya ce dan majalisar yana cikin wani mawuyacin hali bayan an yi masa aikin tiyata. Dan majalisar wakilai Steve Scalise daga jihar Louisiana shi ne mai tsawatarwa na majalisar. An ce yana cikin mawuyacin hali a asibitin Mercer da ke nan Washington DC bayan harbin da aka yi masa a kwankwaso lokacin da yake filin wasan kwallon hannu da ke birnin Alexandria na jihar Virginia. Ko baya ga wannan dan majalisar hawa kuma wasu mutanen da ke cikin filin wasan su ma sun samu rauni iri daban-daban sakamakon wannan harbin da aka yi wa wannan dan talikin a wasan da aka shirya gudanarwa yau Alhamis domin ba tallafi a fadar gwamnatin kasar ta Amurka. Shi dai wannan dan bindigan dan shekaru 66 da haihuwa shi ma an ji masa rauni sakamakon harbinsa da 'yan sanda suka yi wanda daga bisani ya mutu. Maharin dai ya yi harbi ba ƙaƙƙautawa ga mutanen da suke cikin wannan filin wasa kafin 'yan sanda su bude masa wuta. A waje ɗaya kuma jaridar Washington Post ta buga labarin cewa kwamitin na musamman da ke binciken shishigin da tuhumar ake ma Rasha yanzu haka yana naina binciken shugaba Donald Trump. Laraba tun a ranar Laraba ne wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu mutane da ba a san arzinsu ba a cikin wani sanannen gidan cin abinci a babban birnin kasar Somalia. Rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 9 ne aka kashe a wannan harin, lokacin da wasu da ake tumar 'yan kungiyar Al-Shabaab ne suka tara bom cikin wata mota a wani wurin cin abinci kana suka iza kiyar wasu mutane dauke da makamai zuwa cikin wannan gida. Wakilin murya Amurka da ya je inda wannan lamari ya faru ya ce ya garwakin mutane akalla 7 kila kuma ya ce ba za a rasa wasu a cikin kurakusan ginin da bom din ya kace-kace da shi ba. Domin bom din da suka tayar ya lalata gine-ginen da ke kusa da wannan wuri, sai dai kuma an samu nasarar harbe 2 daga cikin waɗannan mutanen kana an kwato mutane 10 daga hannunsu, sai dai ana hasashen cewa akwai sauran maharan har su 5 a cikin wannan ginin. Yanzu haka dai ana iya cewa bakin ciki ya rikide ya koma haushi yayin da har yanzu 'yan kwana-kwana a birnin London na ci gaba da kokarin ganin sun kashe gobarar nan da ba taɓa ganin irin ta ba nan kusa-kusa. Wannan ya sa yiwuwar shugabannin shan tambayoyi akan yiwuwar kare dokar kare al'umma. 'Yan sanda sun ce akalla mutane 12 ne aka tabbatar sun mutu yayin da gobarar ta yi ta bazuwa a benin mai hawa 24 da ke kudancin London da yammacin Talata, inda ya rutsa da mutane da dama. Ana sa ran adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. yanda masu aikin kashe gobarin suke bi hawa-hawa domin tabbatar da kashe wutan kurmus da kuma gano waɗanda ba su iya fita ba a lokacin wannan gobarin. Gidan da ake kira Greenfield Tower yana kunshe da gidajen da aka kiyasta sun kai 120 wanda ke dauke da mutanen da yawan su kai 600. Ginin da ke dauke da mutane da suke daga jinsi daban-daban yana kudancin London ne. Da yawan waɗanda kuma suka bace sakamakon wannan gobarin yawancin su yara ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Aje Laraba ne dai ɗaya daga cikin bai ɗaya majalisar dattijan Amurka ta amince da gyaran da zai ƙara ƙarfafawa ƙasar Rasha takunkumi a matsayin hukuncin shishigi da ake zargin ta aikata a lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Wannan matakin zai buƙaci majalisar ta sake duba wannan al'amarin muddin fadar White House ta ja ƙafa ko dakatar da aikin binciken ko kuma cirewa Rasha takunkumin dungurungun. Wannan takunkumin zai ƙara ƙarfafa wanda aka sawa ƙasar tun farko kuma zai mayar da hankali ne ga shirin ta na makamashi yayin da za a sake kakaba mata wasu akan waɗanda suke nasaba da take haƙin bil'adama ko kuma baiwa gwamnatin Syria makamai.
Labaran duniya kenan a gaban jirgin na sashen Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC. Da la controller na kasar mai kula da shiya ta daya wacce ta hada da Lagos da kuma jihar Ogun Muhammad Uba Garba ya ce jami'an su sun kama motoci dauke da kayayyaki iri daban-daban wanda suka saba doka kamar yadda zaku cikin wannan rahoto da Babangida Jibril ya aika mana daga Iko.
Shugaban hukumar ta kwastan mai kula da wannan shiya ta daya controller Muhammad Uba Garba shine sanar da hakan a wani taro na manema labarai da ya kira a birnin Lagos. Controller ya bayyana cewa akasarin kayayyakin da hukumar ta kama walau dai kayayyaki ne da suka kunshi shinkafa da tayoyin mota da ake kira tukumbo da kuma sauran kayayyaki da aka hana shigowa da su ko kuma dai kayayyaki ne da aka halatta shigowa da su amma aka yi amfani da su domin boye kayayyaki kin da aka haramta
kamar shinkafa. Mun kama shinkafa 6,356 wanda darajar kudin sa shine miliyan 78,395. Ganyen wiwi wannan marijuana da ake kira mun kama kunshi 384 amma mun kwatanta wanda ba lalle bane ya zama adadin kudin miliyan 18,432. Akwai tayoyi wanda aka hana shigowa da su 4,982 wanda su kansu adadin kudin su miliyan 42 ne. Bayan haka akwai motoci guda 13 kudin su miliyan 58,819. Shi kuma wannan battery wanda aka yi amfani da wani kayan shi darajar sa miliyan 38. So adadin yawan wannan kaya da muka kama miliyan 607,717 da naira 535.
Wannan dai ba shine karan farko ba da hukumar ta kwastam ke kame tare da kuma gabatar da kayayyakin da ta kama ga yan jaridu. Kayayyakin da kuma ta ce tana kama su ne domin bin doka da oda. Don haka shugaban hukumar ta kwastam mai kula da wannan shiya ta daya da ta kunshi jihohin Lagos da kuma Ogun Alhaji Muhammad Uba Garba ya yi kira ga yan Najeriya da su gaba da taimakawa hukumar da zai kai ga daƙile ayyukan yan fasakori a ƙasar.
Kiran da za mu wa jama'a shine cewa jama'a duk lokacin da mutum yake da wani labari akan wani abu da ya shafe mu wanda aikin ba daidai bane, a zo a bamu mun tabbatar da cewa asiri a cikin sirri za a yi, babu yanda za a yi mu je mu ga waɗannan mutanen cewa ai wane ne ya bar mu kai haka, ba mu ma ba mu wa kanmu adalci ba kuma mutum ba mu adalci ba kuma bayan haka ya kaucewar ka'idar gwamnati.
Babin ya cifrin Murya Amurka daga Lagos.
Baban gida Jibrin za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasa ba kafin sai a cigaba da shakata da wannan fefe na Maryam Baba. so madalla sharuwa koma aiki masaro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Mai sauraro barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmed zan gabatar. In ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke hira da Alhaji Aminu Tudun Wada a garin Kano wanda yake da bukata ta musamman domin kuwa gurgu ne amma kuma bai zauna a zauna ba. Domin kuwa yana da sana'ar yin gadaje kofofi da kuma kekunan guragu. Amma kuma duk da haka ya shiga kain da na'in wurin yaki da cutar polio. Mun tsaya ne inda muke son mu ji shin kuna mika kokan cewa kai ku zo ku yaki da wannan polio da fa ake ta yi fa suna dan yin wani abu koko ku ba ku taba kai musu kuka ba su kuma ba su taba kawo agaji ba.
Su ba su taba kawo agaji ba mun ko ba mu taba kai musu ba dan yanzu irin waɗannan mutanen wanda ya kamata ya je kai musu wannan agajin shi ne gwamnatin jiha.
Misali yanzu kungiyar da kake shugabanta ba ni sai ba ku tunanin ku je ba ku same su da a ce ba su yi ba gara a ce kun nema sun ki yayi a sani
to mun nemi dangote akwai gidan da UNICEF ta saya mana miliyan 12 da kayan aiki da ACDC da menene da harka su sai a cikin gidan to dangote ya zo ya haka mana rijiyar burtsatsi a gurin amma duk sauran wanda muka je muka ce musu ga neman taimako sun noke
to Allah ya sa suna ji wannan shirin yanzu haka da ake yi duk da yake dai za su ce wannan kabara ya cika telele Allah ya sa su ji su ce su ma bari su dan kawo
to abun kabara
eh saboda dan ka fa ko kana da kuɗi ko kana da boko ko kana da ilimin addini ko me kake da shi kana iya haifar gurgu ko ka haifi makaho ko ka haifi kuturu
wannan gaskiya
ne eh abinda ni nake cewa kenan kullum
wannan gaskiya ne to amma su ai shi dan Najeriya ai abin da ya fi lura da shi baya iya yi wa kansa wani abu wanda zai kare kansa a gaya masa cewa ga wani abu nan na kare kai da kare kanka
sai ya fara ita
ilahi sai ya fara ita ilahi illallah to mutum da muke samu kenan
na gani
mutum da muke samu kenan a Najeriya to in ba dan haka ba kamfanoni yanzu kafin su dangwata kai shine madadin Bill Gates a duniya daga Bill Gates ba irin kudin da bai zuwa ba a Najeriya saboda a wannan shekarun
to
yanzu sai dan gwati shi ne yake bi ma baya amma sauran mutane masu kuɗi su shigo su ce ga wani tallafin su na ai kokari a halaka wannan larura da ta mai kaya ba sha iya yi hatta na kasa sun kai yanzu in banda muka dage guragu muka nemi gwamnatin jihar Kano tun daga baya zama free education kuma da kamar su zama gure to da ba dan haka ba da sai ne wanda ta samu ta same shi wanda ba ta same shi ba kawai shi ba ta same ba amma magana ne wani tallafi na a taimaka a wani abu masu kudin da su san wannan yake ma ba ko ba ta san wannan samun lafiya ba kamar yadda muke ganin turawa na yi da irin rotary club na wani lokacin muka zo muka zauna da su sai ka ji mutum ya ce maka ina America na ga ana rigakafin nan na duniya zan tara kuɗi na zai kudin kudi inda ake yin wannan abu yanzu akwai wani bature da muka taba haduwa da shi a nan California yake cewa shi a duniya yana tunanin waɗansu abokansa su bakwai da suke ajin su daya aka waye gari su bakwan nan shi kadai ne tsallake amma guda shida sun mutu shi kuma yake duk inda zai samu a duniya zai kafa su zai bayar a tafi ajin allurar rigakafi
saboda
saboda tunanin waɗannan abokan nasu da yake ajin su daya waɗansu suna gaban su a kujera waɗansu na bar har da shi ta kama amma shi Allah ya sa Allah ya kubutar da shi bai mutu ba kaje kada yake da matsalarta sun ce akwai type 1 type 2 type 3 type 1 da ma da ta kama yaro dare ɗaya ya mutu ganin na biyu in ta kama shi shi ne zama yana cikin tsayar da da shi na uku shi ne zai samu karsa ma ya samu ya dinga zagayawa kamar shi yin da muke to shi tun gaba ɗaya an halaka ta yanzu yanzu mun yi sa a Najeriya yau shekara biyu Allah da ikon sa har yanzu ba mu sami yaro ɗaya a Najeriya ba fahimta WHO take da sakin tsakanin take ba da bayani tsakanin Maiduguri yayin da suke dubawa ga ibada yanzu sun ce mana shekara biyu ba samu ba. To shi da nake cewa Allah godiya.
Ah bayan masu kudi bari mu dan leka fada. Akwai sarakunan gargajiya. Shin akan yi yakuwa irin shela sarki ya aiko ku mai gari ya aiko mu bari mu ga muku abin da ake ciki a gaba da maganan folio. Kuna dan leka fada ku ji wani irin gudunmawar za su iya ba ku ta dan kwabbai ko kuwa ta gudunmawar sanarwa daga sarki ga masu unguwanni?
Ai gudunmawar nan wacce ka faɗa ita ce kwaya ɗaya tun daga mai kan mai martaba sarkin Kano mai rasuwa Alhaji Ado Bayero.
Allah ya gafarta masa.
Da na yi amma da na yi rani wato na yi gangami muka tafi kofar gidansa da mutum 440 muka je kofar gidansa muka ce to ya mai martaba waɗannan yara da ka ga waɗannan mutane da ka ga mu mun zo gaban ka ƴaƴanka ne jikokinka ne. Yau ga inda muka samu kanmu muna roƙonka da ka fadawa jama'ar jihar Kano da Najeriya da su fito da ƴaƴansu a musu allurar rigakafi. Daga nan fa aka saka hakimai, aka saka dagatai, aka saka masu anguwanni, aka saka malamai, aka saka muka zama jagaba. To daga nan fa har yau duk inda ake wannan aiki tare da su ake.
Sarki
za a yi da shi, mai anguwa, dagaci, hakimi, kowa da shi ake fitowa. Amma fa a kawo sisun kwabo. Daga gare su su ba mu
babu ban katse ka ba wannan sarkin na yanzu Muhammadu Sunusu na biyu bayan ya zama sarki dan tsakanin nan yayi kaurin suna wajen cewa bakin sa na wa jama'a bulala musamman kar rayuwar iyali ya danyi bulala akan maganar yanda yaran muke na kasa
yayi magana akai amma yanda yayi maganar wanda muka zauna muna tare da shi ne cewa ina gargaɗa ina jin kunnan mutane da su ba da ayyuka kun ga rigakafin nan duk wanda ya riga ya samu matsalan gurguntan nan ba fa zai warke ba fa baya warkewa saboda haka ku kokari ku ba da yayanku saboda haka a ciki ne ma yanzu sarkin yakin Kano wada Aliyu Gaya shine ma wanda za a tafi harkar folio a Najeriya da duniya wakilin sarkin Kano tun daga kan mai martaba sarkin Kano Ado Bayero mai rasuwa har ya zuwa Muhammadu Sunusu na biyu to har shi wannan sarkin yakin Kano wada Aliyu Gaya shi ne wakilin masarautar Kano a wannan bangare.
Suna kokarsawa kenan.
Kokarin ba kama dan yanzu duk mutumin da ya rejectin a da ma idan ni da bi ni na je gaban sa ko wakili na wanda yake mazafar da yake aiki ya je bai yadda ba to za mu gaya mai anguwa. Mai anguwa zai zo ya same shi. In kuma baka yadda ba to hakimi zai zo kanka. Ko sarki zai zo kanka. Idan baka yadda ba to hakimi zai zo kanka. To daga nan fa mutane suka ga cewa inda masarauta ta shiga ciki mutum a cikin biza a yadda ko ka je takardar yadda ta indijin karata ko kuma mai anguwa ya hukunta ka zuwa ga har ga hakimi kuma baka yadda ba. To daga nan fa mutane dole suka yadda da wannan abun. Ga mu example ga kuma mai gari a gabanka. Kaga mutum dole ya yadda.
Dole ga wuri ga waina.
Ga wuri ga waina. Ga mai na kasan nan da aka nauka ko mai na kasan nan dan ungo wanda kun san shi.
Kila ma ya kaji ya ce Alhaji Aminu nan fa kawuna ne.
Har ka wuce wallahi aka yi. To haka muke da su.
Mun gode sosai sosai Alhaji Aminu da ka samu tattaunawa da mu da fatan Allah Ubangiji ya karbi ba duk kuma duk lokacin da haka ta taso zamu ci gaba da daliban kai in Allah ya so ya yarda.
To da kyau madalla.
Ya jama'a zan dai fa ganar da mu gwamnati ta kashe kurji dan magani akan fa yara dan tayo agaji cuta ta shanyin nata kanna kasa kafa ta yara ta lankwa she bai daya dugo na folio babu ciwo kusan a baki za a diga da sauri kuwa baya fa cutarwa fa sai taimako Alhaji Malam ka bada damar ayi wannan dugo bai da laifi dan gaskiya wasu suna cewa dugon folio tsarin iyali ne ake so a yi don kar a haifo yara za su yi yawa Allahu ne ma sani na gaibu kusan Muyaki zahilci mu so gaskiya.
To duka nan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu wani makon zaji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na shirya na gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Tura gaida Usman Ahmed Kabara da tawagarsa wata fashewa wata masana'antar harara abinci a Ghana ta halaka mutane biyu daya daga cikin rahotannin da wasu jaridun kasar suka duba ga Baba Yakub Magiri.
Dan fara sharhin jaridun ne da jaridar Delegate wacce ta rawaito cewar wasu ma'aikata biyu na kamfanin sarrafa abincin gwangwani a birnin Tama sun kone har lahira biyu bayan wata fashewa da ta auku a harabin kamfanin anan Tama a jihar Greater Accra. Jaridar ta ce wasu mutane biyar na wannan kamfani mai aiki da kifin gwangwani a kasashen ƙetare sun samu raunuka masu tsanani suna shimfiɗe asibitin koyarwa na Kwalebu a Accra a cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai. Jaridar ta ce wannan hadarin ya auku ne a lokacin da tuluren dafuwar kamfanin yayi bindiga. Jaridar Delegate ta ce ko da yake zuwa yanzu ba a gano mafarin wannan fashewar ba amma a cewar ma'aikatan gyare-gyaren kamfanin sun ce sun ji tukunyar da ke tara tururin manyan injinan dafuwan kamfanin yayi bindiga wanda ya kai ga tashin gobara. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito kira da wata kungiyar kasa da kasa mai rajin yaki da bautarwa inda take cewa ya kamata a gurfanar da duk wanda za a samu da laifin safaran kananan yara a gaban kotu ko kuma tilasta su cikin ayyukan kwadago bayan an ceto yaran. Wannan kungiya ta ce ta fahimci cewa ba a tabbatar da adalci wurin kare kananan yara a duniya bayan an ceto su daga bautarwa da maida su ga iyalansu. Don haka ya kamata a fara gabatar da masu irin waɗannan laifin gaban kotu. Jaridar Ghanaian Times ta ce a wata sanarwa da daraktan doka na wannan kungiya Amma Amankwa ta sanya wa hannu a ranar yaƙi da bautar da kananan yara ta duniya na cewar gabatar da masu laifin bautar da yara ita ce hanya ɗaya tilo da za a samu mafita wurin ceto kananan yara. Ita kuwa jaridar Daily Graphic ta bugo cewar ma'aikatar kula da harkokin mata da kananan yara da kula da jin daɗin al'umma tana cewar katin zama ɗan ƙasa zai taimaka wurin kawar da yara da suke bara akan hanya. Jaridar ta ce ma'aikatar harkokin yaran ta ce tana sane da kokari da gwamnatocin ƙasar suka yi a baya wurin kawo ƙarshen barin kananan yara akan hanya amma duk da haka wannan abu na ci gaba da zama babban kalubale saboda rashin samun ingantaccen tsarin tattara bayanan yara na ƙasa. Jaridar Daily Graphic ta ce mataimakiyar ministan mata da kananan yara da kula da jin daɗin al'umman Miss Gifty Chum Amfafu ita ce ta bayyana hakan a wurin wani taro manema labarai na tuna ranar yaran Afirka da aka shirya a birnin Accra. Ta kuma yi bayani cewar kokari da ma'aikatar ta ta yi na mayar da yara mabaratan ga iyalansu bai yi nasara ba saboda sau tari yaran ba su ba da ainihin lambobin gidajensu ko kuma yadda za a gano inda suka fito don a fidda su kan wannan sana'ar. Da ƙarshe sai jaridar Das Statesman wacce ta rawaito hulucin ministan kuɗi Ken Ofori-Atta inda yake cewar Ghana ta fara sake samun ƙarin gwiwa kuma tana dawowa kan turban ci gaba. Jaridar ta ce a faɗin ministan ƙarin gwiwa da Ghana take samu yana da alaƙa da aiki tukuru da shugabana na Akufo-Addo da gwamnatinsa ke yi da kuma irin manufofi da suka tabbatar da su. Jaridar Das Statesman ta ce ministan kuɗin ya yi waɗannan hurici ne a lokacin da yake ganawa da al'ummar Ghana mazauna ƙasar Jamus yayin da suke karrama shugaban ƙasa Akufo-Addo biyo bayan ƙara Ghana a cikin ƙasashen Afirka guda uku da za su amfana da wani shirin tallafi da Jamus za ta baiwa ƙasashen. Jaridar ta ce wannan shirin zai taimaka wa Ghana ta bunƙasa zuba jari a sashen 'yan kasuwa da gine-gine da harkokin tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi. Da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakub Makiri sashen Hausa na murya Amerika.
Kuna tare da sashen Hausa murya Amerika nan birnin Washington DC karfe 3:25 da daƙiƙa ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum VOA mai magana Ali Rab kana gashuwa babban audita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangane da aikin kwalta da ake yi a cikin garin gashuwa. To ina shawartar gwamnati da kuma masu kamfanin kwalta su gaggauta yi mana wannan saboda mu da hanya ko ina hanya in mu fito babu kuma bai kamata ba a ce ana gyara kuma ana samun wata harka tana bata motocin mutane. Ya kamata gaggauta yin aikin, kuma sannan ana yi wa gyara, ana yi wa mutane hanyar da za su bi. Amma an biyo cikin gari ko ina kofofin gari duk ba hanya wannan bai dace ba. Kuma da fatan ina kira Allah sa dai ai aikin da wuri saboda damuna ta kankamu anan.
Assalamu alaikum BOY Hausa. Mai magana Malam Ibrahim Burusu kenan wato. Sanin cewa yau ina son BOY Hausa su ban dama yau Alhamis din nan 20 ga watan Ramadan. Ina son in fadi ra'ayi na kamar haka. Mu dai nan jihar Bauchi Allah ya rabe mu da tsutsotsi wanda suke fata amfani. Mun shuka mu kuma ga shi tsutsa gaba da sun kaddabe mu sun fata mun amfani. To ina addu'a, ina baran addu'a ga mu da malamai, manyan malamai na Najeriya, kuma da duniya gaba ɗaya su sa mu addu'a. A wannan itila'i da faɗa mana a nan jihar Bauchi, Allah ka sauke mana musamman ga amfani ya tsada. Ga tsadarar ya Allah ka ka mana sauke wannan tsutsa. Ubangiji Allah wannan musibar ta addabe mu, Allah ka sauke mana. Ubangiji Allah ya yi mana alƙawari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne magana Malam Ibrahim Burusu shi na Odubo. A nan karamin gumar gama sarrafin Najeriya da ke kiran BOY Hausa. Nagode a tahila fi BOY Hausa.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOY America a Hausa. Mai magana Bello Alali Uwa Hassan nan local Gambia. Yau ce ranar jini ta duniya. Alhakikanin gaskiya rana ce mai muhimmanci.
Labarai a takaice shirinmu na ƙarshe.
Jaridar Washington Post da ake bugawa a nan birnin Washington DC ta buga labarin cewa kwamiti na musamman da ke binciken shishigin da ake tuhumar Rasha da yi a zaben Amurka na shekarar 2016 zai faɗa bincikensa, ya haɗa har da binciken shugaba Donald Trump akan yiwuwar ko ya nemi kawo cikas ga hana binciken ɗaya daga cikin muƙarabansa. Tuna ranar Laraba ne wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu mutane da ba a san adadinsu ba a cikin wani sanannen gidan cin abinci a babban birnin ƙasar Somalia. Rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane tara ne aka kashe a wannan harin, lokacin da wasu da ake tuma 'yan ƙungiyar Al-Shabab ne suka tara bom cikin wata mota a wani wurin cin abinci, kana suka iza ƙiyar wasu mutane ɗauke da makami zuwa cikin gidan. Yanzu haka dai ana iya cewa bakin ciki ya rikide ya koma fushi, yayin da har yanzu 'yan kwana-kwana a birnin London na ci gaba da kokarin ganin sun kashe gobarar nan da ba taba ganin irin ta ba nan kusa-kusa. Wannan ya sa yiwuwar shugabannin shan tambayoyi akan yiwuwar karya dokar kare al'umma.
To madalla gaishe ka, dakan Allah ya kawo mu karshen shirin na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu sabbin abokan aiki da wasu shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa. Kamar musallama ga gaisuwar taziya zuwa ga Yadiko ta malama mai ramu da ƙannena Asabe da Adama da Muhammadu saboda rasuwar mahaifiyarta Inna Muhammadu su kuma wato kakarsu a garin Hong. Allah ya ji kanta da rahama, mu kuma ya kyauta suna mu ƙarshen. Kamar na madadin Ladan Ibrahim a yau da ta yi gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma malama Zainab Abdulrahman da ta riƙa masa a nan ne sahabu Imam Ali Zan da aka ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.